Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a. Uku ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai.
To Aisha, shugaban Donald Trump ya kama hanyarsa zuwa Mount Rushmore a jihar South Dakota domin gudanar da bikin ranar samun ƴancin kan ƙasar da wuri wanda ake sa ran dubban mutane za su halarci taron. An kama mutumin nan ɗan Hong Kong da ke rike da kwali mai rubutu a ƴan ta Hong Kong wanda ya afka da babur a cikin ƴan sanda yayin wata zanga-zanga. Kana ministan kiwon lafiya a New Zealand David Clark ya yi murabus biyu bayan batutuwa da ke tattare da yadda yake kula da matsalolin COVID-19.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi farko na labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya, yayin da masu dauke da coronavirus ke karuwa, gwamnati ta yi barazanar rufe wasu ƙananan hukumomi kimanin 20 da ke da yawan masu dauke da cutar. Ko yaya al'umma suka ji?
Bai kamata a rufe wannan logamon, domin ni a logamon nake ni har yanzu ban game corona ba ko ban taba gani ko ban taba jin labari ba. Dan neman sa nake ma da gani, to kaga bai kamata a rufe wannan da babu shi, ni ban ganshi ba.
Sannan za a ji kokarin gwamnatin tarayyar Najeriya na farfado da tattalin arzikin kasa. Za kuma a ji a jamhuriyar Niger kotu da ke kula da yadda ake kashe kudaden gwamnati ta gano badakala.
Sha'anin sayar da filayen gini wani fanni ne da aka gano cewa magadan gari na cin karansu ba babbaka.
Kamar kowace Juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana kan hanyarsa zuwa Mount Rushmore a jihar South Dakota domin gudanar da bikin ranar samun ƴancin kan ƙasar da wuri wanda ake sa ran dubban mutane za su halarci taron. Ko da yake Amurka ne ke kan gaba wurin yawan masu cutar COVID-19 a duniya, amma hukumomin cikin gida sun ce babu wani tsarin tilasta saka abin rufe huska ko kuma nisanta da juna a wurin taron, sai dai za a raba abin rufe huska a kyauta ga mai bukata. Gwamnan jihar South Dakota, yar jam'iyyar Republican Kristen Noem, ta faɗa a labaran talabijin Fox a farkon wannan mako cewa duk wanda ke da damuwa ga wannan tsarin ya zauna a gida. A wani bangare kuma jaridan Washington Post ta rawaito cewa an jinkirta tafiyar mataimakin shugaban kasa Mike Pence zuwa Arizona daga ranar Talata zuwa ranar Laraba, bayan an gano wasu jama'an sashen leken asirin kasar da ke shirya tafiyarsa sun kamu da cutar ko kuma suna nuna alamomin cutar. A jiya Alhamis, Amurka ta samu sabbin kamuwa da cutar 50,000. Jihohi hudu da suka hada da Arizona da California da Florida da Texas ne suke da rabin sabbin waɗanda suka kamu da cutar. An dora laifin sake tashin COVID-19 akan abinda gwamnan jihar New Jersey Phil Murphy ya kira yawan cuɗanya, wato rashin saka abin rufe huska ko kuma rashin nisanta da juna. Kusan mutum miliyan 11 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya. Amurka dai ta tasamma miliyan 3 da yawan masu cutar. A ƙasar Australia kuma mutum 10,000 a Victoria sun ki ɗaukar gwajin coronavirus a makon da ya gabata saboda suna ganin cutar ƙarya ce, kana suna ganin wani abin haɗin baki ne. Ita ma India ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus 21,000 a yau Juma'a. Mutumin nan ɗan Hong Kong da ke rike da kwali mai rubutu cewa a ƴan ta Hong Kong sabon juyin juya hali na zamaninmu wanda ya afka da babur a cikin ƴan sanda yayin wata zanga-zangan, an tuhume shi da laifin ingiza ƴan aware da ta'addanci ƙarƙashin sabon dokar ƙasa. Beijing ta kakaba dokar tsaron ƙasa akan Hong Kong da yammacin jiya Talata bayan shafe makonni na rashin tabbas, lamarin da ke jefa birnin na China mai ƴanci kuma ɗaya daga cikin birane mai hada-hadar kuɗi ƙarƙashin ikonta. Dokar ta tanadi jan kunni ga masu aikata laifukan neman ɓallin yankin da masu wuta ke umarnin hukumar China da ta'addanci da masu haɗa baki da kasashen waje wanda zai kai su ga zaman gidan yari har tsawon rayuwarsu. Amma masu suka sun ce wannan wani yunkuri ne na take haƙi da kuma kawo ƙarshen gangamin aiwatar da demokaradiyya a birnin da aka daɗe ana yi. Ɗan sandan sun ce ana tuhumar mutumin ne mai shekaru 23 da afkawa jama'ai da dama cikin zanga-zangar da ta saba wa doka a ranar Laraba, kana ya jikata wasu. Da farko an kama shi ne bisa zargin tuki mai tattare da hatsari. Wani hoton bidiyo da ke yawo a yanar gizo ya nuna direban yana kada ƴan sanda da baburinsa akan wata ƙaramar hanya kafin daga bisani ya faɗi aka kama shi. A ranar Laraba hukumomin tarayya a New York sun kwace wasu kayan gyaran gashi da kayan adon mata da aka shigo da su wanda ake zaton an hada su ne da gashin mutane da ake tsare da su a wani sansani a China. Jami'an hukumar custom da tsaron kan iyakar Amurka sun faɗa wa Associated Press cewa an shigo da $11,118 na kayan gashi da kuɗin su ya kai $108,000. Kama kayan da aka hada su ta hanyar take haƙƙin bil'adama da take dokar tsarin mutane za a aika da sako karara kuma kai tsaye ga wasu dake neman yin kasuwanci da Amurka cewa Amurka ba za ta lamunta da haramtaccen tsarin kasuwanci da kuma rashin imani ba, inji Brenda Smith, babbar kwamishina mai kula da cinikayya a hukumar. Wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da hukumar custom ta kama irin waɗannan kaya na gashi daga ƙasar China bisa tuhumar mutane na aikata hakan ne ta hanyar take haƙƙin bil'adama. Ana ci gaba da rike kayan a tashar jiragen ruwan Amurka har sai hukumar ta kammala bincike akan zargin aikata ba daidai ba. Roshan Abbas dan raji kuma ba Amurkin kabilan Ugur wanda ƴar uwarsa likita ce ta bace a China kusan shekaru biyu da suka shuɗe kana yana sa ran tana tsare ne a sansanin China, ya ce mata da ke amfani da kayan gashin da farko su yi tunani akan wanda ke hada gashin.
An ji ba kadan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. A yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus ya haura 20,000 a Najeriya, hukumomin kasar sun sha alwashin fara amfani da shugabannin addinai domin shawo kan jama'a na daukan matakan rigakafi da kuma barazanar rufe wasu kananan hukumomi kimanin 20 da aka fi yawan masu dauke da wannan cuta. Wakilinmu Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu 'yan kasar a wannan rahoto da ya aiko mana.
A inda jami'an lafiya ke bayyana fargabansu game da wannan matakai da gwamnatin tarayyar ta dauka da kuma na jihohi a waje daidai al'ummomin kasar musamman ba dai talakawa na yabawa ne da matakin, duk da cewa dai ba kasafai al'ummar kasar ke amfani da sharuɗan da jami'an lafiya ke shimfiɗawa ba, wato dai na amfani da takunkumi da kuma yin kafa-kafa da juna wajen musabaha da kuma sauran harkoki na yau da kullum. Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos game da wannan matakai na gwamnatin ta tarayyar Najeriya game da cutar ta coronavirus.
Sunana Emeka Ujo Akto. Ga mu da abin da ka tambaye ni, gaskiya mutane suna shan wahala kuma ba intensive ababun da ka ba mutane ce in ba ka yi lokacin da ce masu zauna gida ko a wani abu su ci ko wani abu haka an dan ce za a bayar amma har yanzu ba mu ga komai ba ne. So goma su ji to sai talakawoyi da kanan garin.
Sunana Alhaji Sababaita. To ra'ayina dai ni dai na gaskiya ni a Lagos ake kuma a cikin local government mun shi nake kuma ina ganin kamar an sun ce akwai local government ɗaya daga cikin local government da za a iya rufe su, amma ni a na ra'ayin bai kamata a rufe wannan local government domin ni a local government nake ni har yanzu ban ga mai corona ba ko ban taba ganin su ko ban taba jin labari ba, kuma da na gani ma dan neman sa nake ma da gani, to kaga bai kamata a rufe wutun da babu shi ni ban ganshi ba.
Fudi wannan makarantun da zai gaskiya muna farin ciki da shi saboda zaman gaskiya gida ya takura su sosai ba samun walwala da abin nan yara suna takure kuma ga dan karatun da ake koya masa duk yanzu sun yi baya sakamakon rashin zuwa makarantar da suke, sannan kuma ba ganin zirga-zirga na sufuri da aka bude jirgin sama, wannan gaskiya muna murna muna farin ciki musamman mutane yanzu harkoki ya tsaya cak a kwan da yake sun dade suna son su zirci iyalansu da sauransu amma sakamakon ba su yi bin hanya ba ya sa suna cikin takura. Amma nan dan budiyan da aka yi ai budiyan shi ne mafi alatin daga kasashe ma waje duk ana bubudiya
a lokacin da ya gurfana a gaban majalisar dokokin tarayyar Najeriya da ministan sufurin Najeriya Captain Hadi Sirika ya bayyana cewa a ranar 8 ga wannan wata da Yuli ne za a fara zirga-zirgar jiragen sama tsakanin tashoshin jiragen saman kasar da Murtala Muhammad da Abuja. Kawai yanzu dai jihar Lagos ita ce kan gaba na waɗanda suka kamu da wannan cuta a Najeriya, inda take da mutane kimanin 10,823 sai kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja mai mutane 2,020 sai jihar Oyo mai 1,432 sai jihar Kano mai 1,257 kuma ganin yadda cutar ke ci gaba da karuwa dai yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta kuduri aniyar shigo da shugabannin addinin Musulunci da Kirista cikin harkar domin shawo kan al'ummar Najeriya daga nan sun dauki matakai na kansu na yaki da cutar ta coronavirus. Babangida murai Amurka daga Najeriya.
Da akai da baban gida da wannan rahoton. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo a Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya.
Ministan kiwon lafiya a New Zealand David Clark ya yi murabus bayan batutuwa da ke tattare da inda yake kula da matsalolin COVID-19. Ana zargin Clark ne da take dokar killace mutane da suka dawo daga kasashen waje. Kana ya yi watsi da matakan hana zirga-zirga inda ya dauki iyalansa zuwa gabar teku. New Zealand tana da mutum 1,528 da aka tabbatar sun kamu da coronavirus. Akwai mutum 18 da ake fama da su a kasar. Tuni mutum 22 suka mutu da cutar. Rufe kan iyakoki da dokar hana zirga-zirga mai tsauri sun taimakawa New Zealand wurin dakile cutar COVID-19. Kana jama'ai sun ce babu wata shaida da ke tabbatar da yaduwar cutar a cikin jama'a. Amma David Clark ya gane kurinsa. Tsohon ministan lafiya da ya ce ya amince da laifinsa na take dokar tafiye-tafiye yayin da aka umurci kowa ya zauna a gida a New Zealand. An rage masa mukami a ma'aikatar kuɗi yayin da ya take dokar kasar inda ya ɗebi iyalansa zuwa gabar teku. Clark ya kira kansa da wawa bayan ya take dokar. An kuma zarge shi da gazawa wurin tabbatar da gudanar da gwaji akan matafiya da suka dawo daga kasar waje. A wani muhimmin batu an baiwa wasu mata biyu dama suka bar inda ake killace da su tun kafin lokacin fitar su suka kai ziyara ga iyayensu ba tare da binciken cutar na jikin su ba. Daga bisani an tabbatar da sun kamu da cutar. Clark ya ce aiki da yayi a matsayin ministan kiwon lafiya alfarma ce musamman ma a wannan lokaci da ba a saba gani ba a cikin ƴan watannin nan. Ya ce a fili yake aiki na kiwon lafiya yana da wahala matuƙa. Yace ya iya kokarin sa amma ya fahimci idan ya ci gaba da wannan aiki yana kawo cikas ga shirin gwamnati na yaki da cutar COVID-19 kuma annobar duniya. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce yana da muhimmanci ga masu jagorantar yaki da annobar su samu amincewar al'ummar New Zealand. Jam'iyyar Adawa ta National Party ta kwashe makonni tana kira Clark yayi murabus. Mai magana da yawun jam'iyyar ya ce kulawa da matakan killace mutane akan iyakar kasar baya tafiya daidai. A ƙarshe ma'aikatar yada labarai ta ƙasar Turkiya ta ce gobara ta tashi a ma'aikatar yin abubuwan fashewa na wasa. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce akwai kimanin mutum tsakanin 150 zuwa 200 a cikin ginin ya zuwa lokacin fashewar a yau Juma'a. A nan take babu wani labarin akan adadin mutane da suka mutu sakamakon wannan fashewar da ta faru a lardin Sakarya. Sai dai talabijin ƙasar ya nuno yanda hayaki mai yawa ya turnike sararin sama inda fashewar ta afku.
So a gaida Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tsara hanyoyi da za a bi domin samar da ingantaccen tattalin arzikin da za a yaki talauci a kasar na saka naira trillion 2.3 a samar da ayyukan yi da masana'antu manya da ƙanana. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Bayan ganawa da masu bashi shawara akan sha'anin tattalin arziki, Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa za a kashe zunzurun tunkuɗi trillion 2.3 billion domin yin wasu tsare-tsare da za su samar da ayyukan yi a Najeriya da kuma yaƙi da talauci, musamman a fitar da talakan Najeriya daga cikin ƙangi na talauci da cutar COVID-19 ta haddasa a cikin ƙasar. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya yi min ƙarin haske dangane da wannan buri na Shugaba Muhammadu Buhari da kuma irin nasarorin da ake fatar a samu domin talaka ya fita daga cikin ƙangi na talauci inda yake cewa.
Ga wannan kwamiti na ba da shawara ga shugaban kasa akan tattalin arziki cikin muhimman abubuwa da suka gabatar sun hada da magana na sa ido da zasu akan waɗannan gagarumin kuɗaɗe naira trillion 2.3 billion da aka ce za a kashe su don a farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. To su a nasu ra'ayin gani suke yi kuɗaɗen nan a kashe su hanyoyin da za su bunƙasa harkokin da za su bunƙasa arziki a nan gida kamar maganar noma yanzu kamar nasu bayanin kashi 40 zuwa kashi 60 na abin da ake nomawa a nan gida, saboda haka suna ganin cewa a kafa masana'antu a nan gida, masana'antu da za su yi amfani da kayayyaki da ake nomawa a gonakinmu. Banda waɗannan akwai shawarwari da dama da suka bayar, kamar bukatar gwamnati ta fito da wani gagarumin shiri na gina gidaje. Yin gina gidajen nan idan ana yi ba wajen kwangila ne zai ci moriyarsa kaɗai ba, za a ɗauki mutane aiki su kuma su samu abin kashewa.
Tsohon ministan yaɗa labarai na ƙasar Ibrahim Dasuki na Kande ya yi min tsokaci dangane da abubuwan da yake ganin za su iya faruwa da wannan buri na gwamnati.
Ana wani ra'ayi na ga za a sha wahala cikin aiwatar da wannan tsari, duk da kyakkyawan niyya da ita shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yake da ita da rage talauci, don kwanan nan ma ya yi wani babban taro na rage talauci na duniya baki ɗaya, inda ya ƙara gaya wa a ita majalisar ɗinkin duniya cewa talauci da wahalhalu da za a samu zai shigo cikin ƙasar nan zai ƙaru. So ina ganin wajen aiwatar wannan za a kawo siyasa a saka a ciki, da zaran aka ba wannan kuɗi ya shiga hannun 'yan siyasa, to rashin adalci ne zai shigo, kuma shi yasa ba za a samu a mishkila a aiwatar da ayyuka.
Tsohon ministan yaɗa labarai a Najeriya kenan Ibrahim Dasuki na Kande, Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk, a jamhuriyar Niger kuma wani rahoton bincike da kotun kula da yadda ake kashe kudaden ƙasa ya gano tafka almundahala a wasu kamfanoni da masana'antun gwamnati, inda binciken ya gano jam'iyyun siyasa da rashin mutunta ka'idar kashe kudaden tallafin da ake ba su a kowace shekara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La Cour a constaté le non-respect de certaines règles budgétaires et comptables.
Shugaban kotun kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa, wato Cour des Comptes Nare Umaru kenan, lokacin da yake gabatarwa manema labarai rahoton binciken da kotun ta gudanar a kamfanoni da masana'antun gwamnatin jamhuriyar Nijar.
Au titre du contrôle des établissements publics, sociétés d'État.
Karkata akalar kudade da rashin mutunta tsarin kashe kudade na daga cikin abubuwan da binciken kotun ya gano.
Elle a noté constaté qu'il existe des insuffisances nécessaires des améliorations à apporter à la gestion des hôpitaux nationaux.
Manyan asibitoci mallakar gwamnati da hukumar zuba ido akan sha'anin wayar sadarwa a RTP da kamfanonin waya mallakar kasar Niger Sahelcom da Sonitel da kamfanoni irin su Spain, Sin, Lonani, Nigelec, Sonidep, Niger Post, Niger Telecom da CNSS, na daga cikin wuraren da bincike ya gano cewa irin tafitar hankali sha'anin sayar da filayen gini wani fanni ne da aka gano cewa magadan gari na cin karan su ba baka, yayin da jam'iyyun siyasa ke shagali da kudaden tallafin da ƙasa ke ba su a kowace shekara.
La Spain, la Sen, la Sonidep, la Nigelec, la Niger Post.
Malam Umaru Magaji Tanko na daga cikin mataimakan shugaban kotun Cour des Comptes.
Kudin da ake kashewa na talakawa ne, kenan talaka hakkin shi ne a gaya mishi abinda aka yi, menene aka yi da abinda ya faru, da lamuwar shi, da dangalin shi, menene aka yi. In kama muka yi aikin mu shekara ta kewo, ana tambaya duk inda aka yi bincike a ce to KOPBN keso inda ba rawar can mun zo mun ga laifi ɗaya-ɗaya abinda ya kamata ba, an gaya muku gyara zaman ku, bana ya kuka yi da zaman namu, an gyara ku ba a gyara. Yawancinsu abinda ake cewa su gyara zaman nasu kaɗan ke gyarawa.
Lubda ciki akan dukiyar ƙasa ko karkata akalar kuɗaɗe a ma'aikatan gwamnati wata matsala ce da tun daɗewa masu rajin kare haƙƙin jama'a ke jan hankalin mahukunta a kanta. Sabili kenan Abdu Alhaji Idi ke cewa
ana mulki ba adalci a ƙasa, ana abinda aka so da kuɗin jama'a shine wanga ta zo ta kuɗi. Mutane ba ruwansu da doka, kuma inda abin ya ɓaci wa'annan mutanen da suka ma doka karen tsaye duka sati-sati suna zama da shugaban ƙasa wanda ya rantse ya bi tsarin mulki kuma ya sa abi.
Kundin tsarin mulkin Nijar ya washabtawa kotun kula da yadda aka kashe kuɗin ƙasa gudanar da bincike a kowace shekara domin tantance hanyoyin da aka bi da kuɗaɗen da gwamnati ke baiwa magadan gari da kamfanoni da masana'antun ƙasar har da tallafin da ake baiwa jam'in siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yan majalisar dokokin Amurka na neman a gudanar da bincike na gaggawa. Kan rahotanni da suke nuna cewa Rasha na biyan mayakan da ke samun goyon bayan Taliban kuɗaɗe. Dan su da kashe dakarun Amurka da ke Afghanistan. Ko da ke fada gwamnatin Amurka ta White House ta musanta waɗannan rahotanni da har ila yau suke cewa an sanar da shugaba Donald Trump, inda fada gwamnatin take cewa babu kwararan hujjoji da hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasar suka gabatar, shi yasa ba an karar da shugaba Trump ba. Yau batun da za mu tattauna kenan a shirinmu na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Wata sabon kura ce ta tashi a nan Amurka tun bayan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa a farkon makon nan, wanda ya nuna cewa wani rukunin dakarun Rasha na ba mayakan da ke samun goyon bayan Taliban ladan kuɗaɗe don su rika kashe sojojin Amurka da ke Afghanistan. Inda rahoton har ya ƙara da cewa jami'an tattara bayanan sirrin Amurka sun sanar da shugaba Trump wannan lamari. To sai dai tuni fadar da gwamnatin Amurka ta musanta wannan rahoto na jaridar New York Times. Kelly McEnany ita ce sakatariyar yaɗa labarai a fadar ta White House.
There was not a consensus among the intelligence community and in fact there were
Ce babu matsaya ɗaya da hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka suka cimma kan wannan batu. Asali ma an samu rarrabuwar kawuna ne a tsakanin su. Hakan yasa aka jinkirta sanar da shugaban har sai an samu tabbaci. Kalaman na McEnany sun biyo bayan wani sakon Twitter ne da shugaba Trump ya wallafa a ranar Lahadi, inda shi ma ya musanta cewa yana da masaniya kan wannan batu. Sakon da 'yan Democrat da ke majalisar dattawa suka yi fitadi da shi suna masu cewa wannan ba hujja ba ce.
President Trump, you lose either way. If you weren't briefed on this.
Senator Chuck Schumer kenan yake cewa ko ta wace fuska aka kalli wannan lamari, shugaba Trump ba kai daidai ba. Idan har ba a sanar da kai ba, ta yaya za a ce kana mulki amma kuma ba a sanar da kai muhimmin batu kamar wannan ba? Idan kuma har an sanar da kai wannan rahoto, ka zauna ka naɗa hannunka ka ƙin komai. Hakan abin ai Allah ware da shi ne. Kaji kunya, kaji kunya. To kamar yadda rahotanni ke nunawa, 'yan Republican da ke majalisar dokokin Amurka su ma ba su ragawa shugaban na Amurka ba, domin su ma sun dasa alamar tambaya kan me yasa ba a sanar da shi ba. Sun kuma nemi ne ya dauki wannan lamari da muhimmanci, lamarin da yasa 'yan Democrat suka ce wannan hujja ce da ke nuna cewa shugaba Trump yana sako-sako da duk wani batu da ya shafi shugaban Russia Vladimir Putin. Catherine Clark, 'yan Democrat ce a majalisar wakilan Amurka.
The president is saying that he did not know of this. But where is the outrage from him?
Tace shugaban ya ce ba a sanar da shi wannan al'amari ba, amma kuma ban ga wata alama da ta nuna cewa ya fusata ba. Idan karfin ikon da kake da shi na yin tambaya ko neman a maka bayani kan al'amura. Idan muka kalli wannan batu a zahiri, wannan wani misali ne da ke nuna kamar Putin na jujjuya Trump.
Unusual hold that Putin has on this president.
Sai dai sakatariyar yaɗa labarai a fadar White House McEnany ta musanta wannan ikirari.
This president has been extremely strong on Russia, imposing sanctions on hundreds of Russian individuals.
Tace shugaba Trump baya sassautawa Russia, ya saka wa ɗaruruwan 'yan ƙasar takunkumi, ya kori jami'an diflomasiyyarsu da dama, ya rufe ƙananan ofishin jikadancinsu biyu, ya kuma janye daga wasu yarjejeniyoyi da suka shafi Rashar. To a gefe guda dai, Rashar da kungiyar ta Taliban sun musanta zargin da ake musu cewa Rashar na biyan 'yan Taliban ɗin don su kashe dakarun Amurka da ke Afghanistan. Sai dai jami'an tattara bayanan sirrin Burtaniya sun tabbatar da cewa rahoton na New York Times da gaske ne. Halin da ake ciki, Schumer da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi sun nemi da a yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka cikakken bayani. musamman kan abin da shugaba Trump ya sani game da wannan batu. To an koran ganin an binciki wannan lamarin da ya kullo kai. Na zuwa ne yayin wani zaman sauraron bahasi da aka yi a jiya Alhamis tsakanin daraktocin hukumar leken asiri da na hukumar tsaron kasa da sabon daraktan hukumar tattara bayanan sirri da aka nada a kwanan nan. Da yawa dai na zargin shugaba Donald Trump da hadimansa da yankurin yayyafawa batun ruwa, abinda Nancy Pelosi ta ce tamkaracin amanar dakarun Amurka da ke yankin ne. Manyan jami'an White House ciki har da mai bada shawara kan harkar tsaro Robert O'Brien sun yi ta kare matakin da aka dauka na cewa kada a sanar da shugaba Trump. Zargin da ake yi cewa Russia na biyan mayaka da ke samun goyon bayan Taliban don su rika kashe dakarun Amurka da takwarorinsu na haɗin gwiwa a Afghanistan. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo da wannan shiri nasa, bari mu ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya ce, Allah sarki ƴan uwana mata, wannan shekarar kuma da haka ta zo mana, na fara da wannan maganar ne ganin yadda ƴan uwana mata da kuma yara suka tsinci kansu cikin wani hali a Najeriya na yawaitar annobar fiyaɗe. Ina kira ga hukumomi, ya kamata su kaddamar da binciken bokaye da kuma malaman tsubu domin kuwa ba sa rasa hannu akan wannan masifar ganin cewa yawancin fiyaɗen akwai san rai a ciki. Sako daga Fatima Gulzadi Kabir Lolo daga Saudiya. Sai sakon Ali Rabkana Gashuwa ya ce, ina kira ga jama'ar Yobe, mu fito mu roki Allah ya kawo mana damuna mai albarka. Mutane sun jikkata, dabbobi sun jikkata. Sakon Hassan Dogon Faci ba tsari kuma ya ce, muna jajantawa mutanen ƙauyukan Kandawa da Kimbizawa da ke cikin ƙaramar hukumar ba tsari akan harin ƴan bindiga da ya same su a daren Alhamis a wayi garin Juma'a. Muna fatan Allah ya kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su, wanda ya rasa ransa kuma Allah ya ji ƙanshi da rahama. Da fatan gwamnati za ta ƙara ɗaukar matakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Sakonmu na gaba ya fara da sallama ya ce, muryar Amurka, a gaskiya mu dai mawakilanmu na arewacin jihar Borno a majalisar tarayya sun zama tamkar ƴan tsumama kujera kawai, duba da yanda muke ganin takwarorinsu masu wakiltar talakawa a wasu sassan jihar na ta mika kudurori daban-daban musamman ma akan harkar tsaro da ta sake samun nakasa jihar. Sakon Babandi Mamman Bande da Magaran kuma ya ce, muna dafa shiga harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar. Muna kira ga al'ummar kasar Nijar don Allah su kiyaye kalamun cin zarafin ɗan takarar jam'iyyar siyasa. Sannan Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, salam VOA Hausa, hakika zarge-zarge da ake wa ƴan majalisun Najeriya na mamaye guraben aikin ƴan kawa, wannan lamari biri yayi kama da mutum ganin yadda mu ƴaƴan talakawa kullun sai faɗi tashi muke na neman aiki, amma haka ya gagara. Da fatan Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar cigaba.
Ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Gabanin kadana Tom yana kan hanyarsa zuwa Mount Rushmore a jihar South Dakota domin gudanar da bikin ranar samun ƴancin kan ƙasar da wuri, wanda ake sa ran dubban mutane za su halarci taron. Kodayake Amurka ne ke kan gaba wurin yawan masu cutar COVID-19 a duniya, amma hukumomin cikin gida sun ce babu wani tsarin tilasta saka abin rufe huska ko kuma nisanta da juna a wurin taron, sai dai za a raba abin rufe huska a kyauta ga mai bukata. Gwamnan jihar South Dakota, yar jam'iyyar Republican Kristen Noem, ta faɗa a labaran talabijin Fox a farkon wannan mako cewa duk wanda ke da damuwa ga wannan tsarin ya zauna a gida. Mutumin nan ɗan Hong Kong da ke riƙe da kwali mai rubutu cewa, a ƴan ta Hong Kong, sabon juyin juya hali na zamaninmu, wanda ya afka da babur a cikin ƴan sanda yayin wata zanga-zangan, an tuhume shi da laifin ingiza ƴan awari da ta'addanci ƙarƙashin sabon dokar ƙasa.
Haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya yi daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. yanzu a madadin babai Akubu Makeri wanda yake ya gabatar da shirin da Jill Lazarus Gresham wanda ta hada kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Aisha Tsilace a huta lafiya daga nan birnin Washington DC.